Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Dalo da Noma da kuma Niya, sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce da kuma Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau, Litinin 16 ga watan Janairu, ranar da Amurkawa ke hutun tunawa da gwarzon yakin kawo ƙarshen wariyar launin fata Martin Luther King. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Gambia ya yi jami'a ce ba lallai ba ne sai an rantsar da sabon shugaban ƙasa ranar da kundin tsarin mulkin ƙasar ta tanada. Rasha ta ce ba za ta yi gaggawar mai da martani ba kan buƙatar da Donald Trump ya miƙa mata na rage yawan makamanta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumi. Masu gabatar da ƙara a Koriya ta Kudu sun ba da umarni a kama shugaban wucin gadi na kamfanin Samsung. Za ku ji ƙarin bayani.
Kanin labaran kenan. Yau ya rage kwana hudu wa'adin mulkin shugaban Amurka Barack Obama, bakin fata na farko da ya shugabanci ƙasar cikin sama da shekaru 200 ya kare. To, kowane darasi bakaken fata za su iya koya daga shugabancinsa?
Darasi da za mu iya koya a shi shi ne cewa wannan gazawa da muke da ita, muna ganin cewa bakin mutum shi ba zai iya yin wani abu ba.
A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin hamayya sun musanta cewa siyasa ke sa su neman gudanar da gangami.
Taro wanda mun kai birnin Yamai na mununna ma mutane matsalolin da akwai ne. Matsayinmu ne na kare haƙƙin ɗan adam.
Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau ya karɓi bakuncin Dr. Ayuba Tanko Abubakar wanda ya nazarci matsayin harkokin ilimi a Najeriya. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Gambia ya yi jami ya gabatar da wani korafi a gaban kotu da nufin hana rantsar da shugaba mai jiran gado Adamu Barrow a ranar 19 ga watan nan, da kuma hana duk wata jam'iyya ta rantsar da zababban shugaba. A wani jawabi da ya yi jami ya yi ta kafar talabijin ranar Lahadi da ta gabata, shugaban ya ce ba lallai ba ne sai an rantsar da shugaba a wannan rana.
The so-called date of 19th of January is not cast in stone. As we have an injunction in the court and we have a...
Yace a kundin tsarin mulkin Gambia wannan rana ta 19 ga watan Janairu ba an rubuta ta bane akan dutse ba za ta gugu ba. Kamar yadda kuka sani, akwai korafi a gaban kotu da ke nuna cewa muna da matsala da zabanmu. Saboda haka kowace jam'iyya ta jira sakamakon zaman wannan kotu. Shugaba Yahaya Jammeh wanda ya mulki kasar ta Gambia har na tsawon shekaru 22 ya sha kai a zaben da aka yi a ranar 1 ga watan Disamba bara. Da farko ya amince da shan kai, inda har ya kira abokin hamayyarsa Adamu Barrow ya taya shi murna. Amma kusan mako guda bayan haka sai jam'iyyarsa ta shigar da korafin cewa an tafka kurakurai a zaben. Jami'ai a kasar sun ce za a iya kwashe watanni kafin kotun ta bayyana matsayinta kan wannan zabe. Yanzu haka ne kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta wato yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CEDEAO ta sa dakarunta a cikin shirin kota kwana da nufin kawar da gwamnatin ta jami da karfin soji. Muddin ya ki sauka a ranar da wa'adinsa zai kare.
A yau Litinin Rasha ta ce ya yi wuri ta mai da martani kan bukatun da zababban shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gabatar, inda ya faɗa wata hira da wata jarida cewa zai goyi bayan a cire takunkumin da aka kakabawa Rasha idan ta amince ta rage yawan makaman nukiliyanta. Trump ya yi wannan tayin ne a lokacin hirarsa da jaridun The Times of London da kuma Bild da kasar Damus. A lokacin hirar, Trump ya cicciki saka hannu da Rasha ta yi a sakin wato a yakin Siriya, sannan ya soki kungiyar tsaro ta NATO wacce ya ce amfaninta ya gushe a yanzu. Sannan membobin kungiyar da dama ba sa ba da kudaden gudunmuwarsu, ko da yake ya jinjina mahimmancin kungiyar ta NATO daga baya. A yau Litinin a can birnin Brussels, ministan harkokin wajen kasar Jamus Frank-Walter Steinmeier ya ce kalaman Trump sun haifar da mamaki da fargaba a tsakanin membobin kungiyar ta NATO.
Masu gabatar da kara da ke bincike kan zargin cin hanci da rashawa da ake wa shugaban kasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye da aka tsige, sun bada umarnin a kama shugaban wucin gadi na kamfanin Samsung Lee Jae-yong. Lee Kyu-chul shine kakakin ofishin mai shigar da ƙara a ƙasar.
Tukumon, wi kusok yangjang chenguru kyeljahame isa.
Yace wajen daukar wannan mataki kan wannan bukatar ta wagan masu bincike ta musamman ta cimma matsayar cewa akwai bukata a duba irin tasirin da wannan badakala ta yi akan tattalin arzikin kasar ta Koreya ta Kudu. Masu bincike dai sun jima suna yin dubi kan hada-hadar kasuwancin kamfanin na Samsung kan yadda yake tallafawa wasu cibiyoyi dake da alaka da kawar wato kawar shugaba Park Choi Soon-sil. Ana dai zargin shugaban ta Koreya ta Kudu wato Park da laifin hada kai da kawarta ta kuddukunt da tilastawa ko kuma karban cin hanci da rashawa. Da kamfanin Samsung da sauran kamfanoni da su bada taimakon dalar Amurka miliyan 65 ga wasu wato gidauniyoyi guda biyu. Shi dai kamfanin na Samsung ya musanta dukkanin waɗannan zarge-zarge inda ya ce bai taɓa bada wasu kuɗaɗe da nufin ya samu wani abin alfanu daga ɓangaren gwamnati ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce akwai bukatar kasashen duniya su kalubalanci musgunawar da Rasha ke yi wa Ukraine tare da kira ga shugaba mai jiran gado Donald Trump da ya zamanto mai goyon bayan Ukraine. Yayin da yake wata ganawa da shugaban Petro Poroshenko a yau Litinin a birnin Kiev, Biden ya lura da cewa Ukraine na fama da matsalar cin hanci da rashawa da kuma musgunawar da Rasha ke yi wa kasar. Wannan ziyara ta Biden dai ita ce ta kasance ta ƙarshe a matsayinsa na mataimakin shugaban Amurka, inda yayin wannan ziyara ya bayyana irin kulawa da Amurka ta nuna wa Ukraine a zamanin mulkinsu. Shi dai Biden ya kasance jagoran aiwatar da manufofin Amurka a Ukraine, inda ya ziyarci ƙasar sau biyar tsakanin shekarun 2013 da kuma 2014 a lokacin juye-juyen halin da ya kawar da gwamnatin Ukraine da ke goyon bayan Rasha.
A yau Litinin, ƙasar Oman ta karɓi fursunoni biyar daga gidan yarin Amurka na Guantanamo da ke ƙasar Cuba, sai dai ba a bayyana sunaye da kuma ƙasashen da waɗannan fursunoni suka fito ba. A lokacin da shugaba Barack Obama ya karɓi mulki a shekarar 2009, ya sha alwashin rufe wannan gidan yari da ke kudancin Cuba. Yana mai cewa yadda ake gudanar da gidan yarin ya saba wa muradin Amurka, saboda ana tsare fursunoni na wani tsawon lokaci ba tare da an tuhume su ba, sannan ana azabtar da wasunsu. Masu lura da Amurka sun ce akwai yiwuwar a saki ƙarin wasu fursunoni cikin sau'in ƙarshe na gwamnatin ta Obama. Sai da a lokacin yakin neman zaɓe, shugaba mai jiran gado Donald Trump ya ce ba zai rufe gidan yarin ba domin yana so ya cika shi da mutane marasa gaskiya. A lokacin da gidan yarin yake tashi akwai akalla fursunoni 779, amma tun bayan da gwamnatin Bush ta mika ragaman mulki ga Obama, fursunonin sun ragu zuwa 500, inda aka rika mai da su kasashensu ko kuma wasu kasashe domin a tuhume su a can, wasu kuma ma aka sake su baki daya. Yanzu akalla fursunoni 50 ne suka rage a gidan yarin na Guantanamo. Kuma burin rufe gidan yarin a cewar Obama ya fuskanci koma baya ne saboda siyasa da harkar shari'a da suka dabaibaye lamarin.
To, madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Bornan, Najeriya, inda wani hari da aka kai jami'an Maiduguri ya yi sanadin rasa rayuka da kuma raunata da dama. Wakilin mu Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani.
A yau ne wasu yankunan bakin wake su biyu da kuma kebsun cewa mata ne suka kutsa cikin jami'ar Maiduguri, inda suka tara bababban da ke jikinsu suka halaka mutane uku da raunata guda 15. Wannan tashin bom ɗin da ya auku ne a daidai lokacin da ake kokarin sallar asuba a wata masallaci da ke tsakiyar anguwar ma'aikatan da ake kira quarters, inda nan ne wannan take dauke da bom ɗin na farko. Tara bom ɗin da ke cikin nata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku, ki har da wani professor na jami'ar, yayin da wannan take dauke da bom ɗin na biyu ta tsallako ta katanga ta shiga jami'ar. Gwada jami'an tsaron da ke jami'ar suke kokarin tsayar da ita da ki tsayawa, sannan ta tada bom ɗin da ke jikin nata ta kashe kanta da kanta ba tare da ya taba kowa ba, illa lalata wasu motoci da ta tsaya a kusa da wurin. Wannan ne da ya bada adadin mutane biyar da su yankuna bakin waken guda biyu da kuma guda 15 da yanzu hakan aka ce suna karɓar magani a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri. Na dai samu damar shiga jami'ar Maiduguri, inda kuma muka ziyarci wannan masallaci da zai gane wa idanuna yadda lamarin yake kamar haka.
Yanzu haka ina tsaye ne a cikin masallacin da aka samu tashin bom yau da safe a cikin Jami'ar Maiduguri yanzu dai babu inda mutum zai gani a wannan masallaci illa rushewar gini ga kan wannan masallaci ya tashi ga kuma za ga duka ta ku haka azbe ga wasu bangarori da alamun jini na alamun mutanen da wannan bomb din ya rabanta ko kuma ya kashe sakamakon tashin wannan bomb na sallar yau da asuba.
Shi ma mataimakin shugaban Jami'ar Maiduguri Professor Abubakar Jodi ya tabbatar da akwai lamarin wanda kuma ya shaida gwamnatin jihar Borno cewa amma dakatar da jarabawan da halin yanzu ke gudana a jami'ar a yau kade don samu damar duba al'amuran da idan basira. Yace muna da mutane guda 15 da suka samu raunuka a wannan masallaci wanda yanzu haka muka kai su asibiti ana masu jinya amma guda 2 daga ciki sun ji munanan raunuka kuma ɗaya ma yanzu hakan amma sa shi a ɗakin tiyata sai dai har yanzu ba mu samu bayanin halin da yake ciki ba. Yace an dauki kuma wasu mutane guda 2 a mace sannan daga bisani aka gano gawar Professor Mani ma ba ma kai shi asibiti ba yana nan za mu yi jana'izar su nan gaba kaɗan. Yace ɗin kuma ta tsallako katanga ne tana kokarin kutsawa cikin jami'ar amma bata samu nasarar yin hakan ba dan jami'an tsaro sun katse mata hanzari inda bomb din ya tashi da ita. Shi ma dai gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya zarci wannan jami'a inda ya jajanta wa jami'ar game da wannan rashi da suka yi.
Within the university community here you might get as many as 30 to 50,000 people, the students and members of the family.
Yace na san wannan jami'a tana dauke da mutane kusan 30,000 to 50,000 wanda ya hada da dalibai da kuma ma'aikatan jami'an. Allah dai ya takaita wannan abun duk da cewa ba mu so mu rasa rai ko da guda ne amma a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da sa ido kan yadda al'amura ke gudana. Wannan dai shine karo na farko da aka samu irin wannan tashin bomb din a cikin Jami'ar Maiduguri wanda hakan yasa aka dakatar da rubutar jarabawan a yau. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To waɗansu ƙungiyoyi a jamhuriyar Nijar kuma sun fitar da sanarwa suna zargin waɗanda ke neman gudanar da taron jawo hankalin gwamnati kan waɗansu matsaloli da suka sha musu kai da cewa ‘yan ƙawalin jam’iyyun hamayya ne. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Maman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanne.
Su dai kungiyoyin da ke cikin kungiyar Tarozan waɗanda suka fito wannan sanarwa sun zargi 'yan farakulla da suka yi zanga-zangar ta 21 ga watan Disamba da cewa 'yan siyasa ne ba 'yan farakulla ba, haka ma sun zarge su da neman maida hannu agogo baya game da tahiyar demokaradiyya a cikin wannan kasar kamar yanda Lawali Adamu da ya karanta sanarwar ke cewa.
Kwanakin baya da suka wuce wannan kasa ta mu ta fuskanci wasu tashi-tashi hankali na fitinoni na tada zamna tsaye da wasu cirarrun abokanmu ‘yan warakulla suka so kawo zamna tsaye a nan cikin ƙasarmu a cikin wata riga ta ‘yan siyasa masu zama adawa. A game da haka, a matsayinmu na ‘yan warakulla waɗanda ke neman kare demokarasiya muka kawo sulhun bakinmu muka ce wannan bai kamata ba, domin ƙasa in tana cikin tahiya ba cikin zanga-zanga da tashi hankali ba ake nemo sulhu, domin ‘yan ƙasa in suna da matsaloli ya kamata matsalolin su aje su bi takarda a zo zazzamna da bangare daban-daban a samu sulhu a samu mafita. A game da haka, mu muka cir da Allah wadde da neman sulhu cikin tashin hankali da fitina da kuma neman a karyar da wannan demokrasiya wadda mu muka nemo da ƙarfin tsiya da sai da rayuka muka tabbatar da ita a cikin Niger. A game da haka, tun zaɓe da aka yi na 2016 a nan Niger aka zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki, muka ga har yanzu akwai wasu 'yan ƙasa waɗanda ba su dogara ba da sarauta ta Allah, domin mulki Allah ke bada shi, Allah ke karɓa shi.
Sai dai waɗanda suka yi mubaya ga ƙungiyoyin farakullar da suka gudanar da zanga-zangar waɗanda suka so su sake wata sabuwar zanga-zanga a satin da ta gabata, abinda bai samu ba saboda rashin samun halaccin kotu. Suna masu cewa zanga-zangogin da suke shiryawa domin su hankaltar da gwamnatin kasar ne game da matsalolin da 'yan kasar ke fuskanta. Yayin da suka ce masu wannan sanarwar ta Rosen rangada-rangada ne kawai suke yi, ba ayyukan 'yan farakulla ba, haka ma sun yi watsi da cewa da sunan siyasa ne suke ayyukan farakulla, kamar yanda Alhaji Sara'u ya yi mini ƙarin bayani.
Taro wanda mun kai birnin Yamai na mununna ma mutane matsalolin da akwai ne, ba wai an haɗa kai ne da 'yan siyasa ba sun shiga ciki, a'a, matsayin mu na ne na kare haƙƙin ɗan adam duk kungiyoyi na fara hulla waɗanda sun kaga ya kamata, waɗanda sun kaga ya cincinta a ta yadda wanga al'amari shi yasa sun an kai tsaye don a nuna wa goyen bayan bisa waɗanda matsaloli da ake ciki. Amma kada a zargi ƴan siyasa ko kaɗan daga ciki, ba ƴan siyasa ciki.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yau ya rage kwana hudu wa'adin mulkin shugaban Amurka Barack Obama, bakin fata na farko da ya shugabancin kasar cikin sama da shekaru 200 ya cika. Kowane darasi bakaken fata za su iya koya daga shugabancinsa? Tambaya da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya nemi amsa kenan a wannan rahoto da ya hada mana.
Lafazin canji da yunkurin jan matasa a jika ta hanyar kafofin sadarwa na zamani da sada zumunci, zalakar zance da alƙawarin rage dakarun Amurka da ke fafatawa a ƙetare, da kuma samar da tsarin kiwon lafiya da zai yi tasiri ga rayuwar talakawan Amurka, kana da fatan inganta diplomasiyar Amurka da ƙasashen duniya, na daga cikin abubuwan da shugaba Obama ya yi amfani da su a yayin yakin neman zaɓe a shekara ta 2008.
I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you've bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. The time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit, to choose our better history, to carry forward that precious gift, that noble idea passed on from generation to generation, the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.
Shugaban Amurka mai barin gado kenan Barack Obama a ranar Talata 20 ga watan Janairu shekara 2009. Cin gabanin wannan rana ce da shugaba Obama ya nada wasu daga cikin makarraban da zai yi aiki tare da su, kuma jim kadan da shiga office zai kama aiki gadangadan. Batun tada kuma da tattalin arzikin Amurka na daga cikin al'amuran farko da shugaba Obama ya fara tinkara, inda ya amince da sanya makudan kudade a kamfanonin kere-kere na kasar a wani mataki na ceto su daga durƙushewa. Kokarin kyautata alakar Amurka da duniyar musulunci wani batu ne da gwamnatin Obama ta sanya a sahun gaba, inda har ma ya yi alƙawarin rufe sansanin Guantanamo da ke Cuba da rage adadin dakarun Amurka masu yaƙi a ƙasashen Iraq da Afghanistan. Ƙari akan wannan, shugaba Obama ya kai ziyara ƙasar Masar, inda ya bayyana aniyar gwamnatinsa ta ɗaukar ƙasashen musulmi a matsayin abokan tafiya tare, a yanda shugaba Obama ke shirin miƙa mulki ga wanda zai gaje shi a ranar Juma'a mai zuwa. Masu kula da al'amuran siyasar duniya da diplomasiya na ci gaba da tsokaci akan salon mulkin Mr. Obama da kuma darasin da shugabannin Afirka ka iya koya. Profesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero Kano, masanin kimiyyar siyasa da diplomasiya ne, wanda ya shafe kimanin shekaru 10 yana karatu a ƙasar Amurka.
Ba ma shugabanni ba, dukkanmu ma bakaken fata akwai da darasa da za mu iya koya daga shi. Babban darasi da za mu iya koya a shi shi ne cewa wannan gazawa da muke da ita, muna ganin cewa bakin mutum shi ba zai iya yin wani abu ba. Misali, har yanzu shugabanninmu in ana maganar mulki za ka ga cewa duk da an yi shekara da shekaru na samun mulkin kai, amma kusan ko me za su yi sai sun tuttuɓi turawa, sannan za su samu a ba su yadda za su yi na wannan kenan. Sannan kuma ana ganin cewa shugabanni bakaken fata ba abin da suka iya sai kama karya, cewa kaman a jikinmu yake, jininmu ne, shi yasa din muke da wannan ɗabi'a da wannan hali. To amma daga hawan shi Obama wannan ya nuna ba haka bane. Na farko dai wannan ya nuna cewa da baki da fari duk kowa idan ya dage zai iya cimma nasarar al'amari. A wannan shekaru 8 ya yi abubuwa, musamman idan muka ɗauki abin da ake kira Obamacare, tsarin kiwon lafiyar su da ya kawo, da kuma yanda ya kokarin kyautatawa matasa ta hanyar ilimi da kuma hanyar samun tallafi na karatu. To kaga wannan duk ya nuna cewa shi ma babban darasi ne ya kamata a ɗauka daga wajen wannan fuska.
To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau da yamma. Wani darasi kuke gani bakaken fata ko ina da ma shugabannin nahiyar Afirka za su koya daga shugabancin Barack Obama? The Voice of America. Haka yake yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 10:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Mahmud Ibrahim Kori, ya ziyarci tsohon malamin makaranta kuma tsohon shugaban kwalejin horas da malamai ta jihar Kano, Dr. Ayuba Tanko Abubakar, inda suka samu tattauna abubuwa da dama da suka shafi taɓarɓarewar ilimi a baki ɗaya ƙasar Najeriya. Dr. Ayuba Tanko ya jaddada wasu matakai da aka ɗauka da suka mai da martaba ilimin ƙasar inda yake a yau.
Ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne. Ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne. Dan Allah uwaye a sa yara su nemi ilimi. Dan Allah uwaye iya mata a sa su lafal.
Ilimin primary ya faro da alheri kuma gwaninta, amma lokacin da aka yi nisa dan a lokacin da mu muka gama primary education wajen 1957, ko wanda ya gama elementary aji 1 zuwa aji 4 kenan ya san yana da aiki. In za a nemi malamin dagaci shi ake sawa, in za a nemi malamin shanu da rubutu shi ake sawa. To sai zama a lokacin abu ɗaya ne ake kowa da harshen garin su zai yi. Shekara 2 na farko da harshen in anan arewa ne da Hausa zaka yi, za a yi makaratu, ba wani malami da zai yi maka turanci aji ɗaya da aji biyu. Sai ka ji aji uku za a fara yin turancin. To amma ka riga a aji ɗaya na farko zuwa na biyu duk abin da yake karatu ne da rubutu ne na Hausa harshenka, ka iya shi, ka yi shi, an koya maka. Saboda haka ba abin da za ka iya rubutawa ba. In mutanen garinku ne gaba ɗaya za ka iya rubuce su, ka sa kowa shekarunsa nawa da shauransu. Amma da ka je aji uku, to sai a fara kawo maka turanci. Ka fara daga aji huɗu ma zuwa nan. In ka gama aji huɗu a lokacin, to sai an maka jaraba, sannan za ka tafi saman primary, wato wadda ake kira ta zama ce boarding primary. Shi ne za ka yi shekara ta 5 zuwa ta 7. A wannan lokacin in ka gama, a lokacin nan a makaranta ma waɗanda za su koyar da Hausa da lissafi da shauransu irinsu ake ɗauka, kuma suna iyawa, su za su je su koyar, su dawo su koyar a matakin aji ɗaya. Kuma in hakimi ko masarauta suna son ɗaukar wanda zai yi malamin dagaci, su ake sawa su rubuta sunan mutane, su ba kowa harajinsa nawa ne, su ce wa kowa duk abin da ka sani.
Kamar
sakatarori ne. Saboda haka kuma sun iya rubutu, sun iya lissafin, sun iya komai. Sai zama daga baya. Amma a lokacin nan a makarantu ba mutane da yawa. In kaman garin hakimi ne, hakimi za a sa headmaster ya je wajensa ya ce da shi yara 36 nake so. Saboda haka shi hakimi da cikin gidansa da fadarsa da ƙauyukansa a nan zai ce wa kowa ya kawo ɗansa, ba za a samu fiye da 36 ba. Su za su gama wannan elementary din. A yanzu haka elementary a garinmu ma Birnin Kudu inda nake, inda na yi elementary na da ita kenan gaba ɗaya duk ƙasar Birnin Kudu. Yanzu ita ce da Birnin Kudu local government da Boji local government duk ƙasar hakimi ɗaya ce. A yanzu haka makarantu irin namu na da sun kai 600. To da ya za ka yi? Saboda haka mutane ɗiban da ake yi ya yi yawa. Saboda haka malamai kuma hankalinsu dole ya tashi, domin a da kana da yara 36, yanzu a aji ɗaya sai ka samu sun kai 150 zuwa 200. Ya za ka iya? Wa za ka ba aiki da ake cewa ya je ya rubuta ya dawo kai maki da shauransu? Mutum nawa za ka iya yi wa? saboda haka yawan mu a makarantu yayi yawa yadda kuma malamai kadan ne adadin nasu bai kai yawan yadda za a yi duk wanda suke elementary yanzu shikenan ana koya musu ba a baka aikin gida ka je wanda ake kira homework ka dawo a duba abin nan to da mutum yana yawa 30 da wani abu yanzu yaran da suke gaban ka kai malam makaranta sun kai 200 aji ɗaya kawai
kuma tayi ba iya wannan ajin kake koyarwa ba
iya wannan ajin kake koyarwa dan ka je aji daya zaka je aji biyu zaka je aji uku duk abin da kake koyarwa anan can ma haka to so nawa zaka iya yin ka duba duk wanda ya dan kuskure ka gyara masa da shauransu yana da wuya saboda haka masu koyarwa kadan ne masu koya masu mugun yawa ne saboda haka kamar yadda ake cewa in dambu ya yawa baya jin mai
ina zancen nan da ake yi na magana development planning misali an yi wani tsari na manhajar ilimi wanda daga shekaru kaza zuwa shekaru kaza ana sa ran cewa adadin dalibai za su kai yawan kaza misali koda kashi kaza cikin 100 za su karu da haka dan haka bari mu tanadi dan mu cimma wannan abin nan ba a yi ne ko kuma a menene yake faruwa har aka kai wannan magaryatikewa inda da ana koyar da mutum 20 20 da doriya 30 da doriya yanzu malami yana da dalibai 250 dari
eh ana tunanin san yadda za a yi a gyara kowace gwamnati tana da shi to amma abu ɗaya da ya rage shine kudin hukuma a da da kuma ma yanzu ba yadda yawa yadda zaka ce kowane mutum ya taso ta san yadda zaka yi da shi sai ka duba aljihunka ka duba kudin ina nan ko ba yana na farko kenan
ma sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Grisham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
mata adun mu zan miƙewa
to ga da Harande ga kuma Nazir Ahmed Hausawa da kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuke aika mana ta hanyar email
Sakon mu na farko a yau yace fatan alheri ga ma'aikatan BOA Hausa muna jinjina wa sojojin mu na Najeriya akan yaki da suke yi da mayakan Boko Haram suna kokari matuka gaya sai dai kash kai harhare da ake yi nan da can abin yana daure mana kai Allah ya sa babu lauje cikin gamu akan ayakin da suke da Boko Haram sakon hadin gwiwa daga mutar dan Mu'azu baban Khalifa Jikan Kande gidan mai kware da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kware a karamar hukumar kware dake jihar Sokoto Sai sako na gaba da yake cewa wannan jan kunne da gwamnatin Najeriya ta yi akan masu sai da fam na boge don tallafawa mararsa aikin yayi daidai da fatan jama'a za su yi hatara daga Safiyanu Gumal Zangon Daura. Sai wannan sakon da yake cewa muna kira ga gwamnatin Jamhuriyar Nijar da ta samar wa kananan hukumomin kasar ta abubuwan more rayuwa. Sako daga Hadiza matar mai kayan miya a Oji Kwatas Gombe.
Nazir Hausawa da wasiƙun ku masu saurare ga Mahmud da tashin muhimman kanin labaran na yau.
Shugaban Gambia yayi jami'a gabatar da wani korafi a gaban kotu da nufin hana rantsar da shugaba mai jiran gado Adamu Barrow a ranar 19 ga wannan wata da kuma hana duk wata jam'iyya ta rantsar da zababban shugaba. A wani jawabi da yayi jami'ai ta kafar talabijin ranar Lahadi ta gabata, shugaban ya ce ba lalle bane sai an rantsar da shugaba a wannan rana. Shugaba jami'ai wanda ya mulki kasar ta Gambia har na tsawon shekaru 22 ya sha kai a zaben da aka yi ranar 1 ga watan Disambar bara. Da farko ya amince da shan kayan inda har ya kira abokin hamayarsa Adamu Barrow ya taya shi wannan amma kuma daga baya ya janye wannan munna.
Daga takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwa ta musamman ga janar manajan tashar rediyo da talabijin na jihar Plateau Jeff Tajakden Uncle J da fatar an wuni lafiya na gode Allah ƙara zumunci a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.